بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 6 ga watan jumadil akhirah hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 27 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na uku a cikin karatun littafin silsilatu sharhi rasail littafin malam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wadda fadilatu sheikh Saleh Al-Fauzan yayi masharhi Allah ya saka mishi da alkhairi muna nan a cikin littafin al-usul sita wadda kuma darasin mu na uku kenan a cikin shi wannan littafin kuma muna kan inda malam yake mana bayani dangane da wato abin da ya shafi abin da yake da alaka da bayani akan muhimmancin tauhidi da kuma illan shirka malam yana kan mana bayani kan cewa wato babban tushe na farko wanda addinin musulunci yake ginuwa akai yake tafiya akai shine abin da yake da alaka da kadaita Allah da bauta bauta ma Allah shi kadai da kuma nisantar dukkanin wani abin bauta da yake koma bayan Allah Allah shine kadai abin bauta babu kuma wani abin bauta koma bayan Allah subhanahu wataala duk wani wanda ba Allah ba bayi da cancantar abauta masa bayi da haƙƙin abauta mishi Allah shi kadai ya cancanci bauta kuma shi kadai ya cancanta abauta masa to zamu tashi inda malam yayi mana bayani dangane da cewa wa kaunu aktharil qur'ani fi bayani hadhal asli min wujuhin shatta bikalamin yafhamuhu abladul amma alqur'ani yazo dan yayi bayanin wannan tushen wannan asalin ta fuskoki daban-daban da ibarori da maganganu wadda mafi wautan cikin mutane ma zai iya fahimta koda mutun yafi kowa wauta koda mutun yafi kowa rashin fahimta in dai ya karanta ayoyin qur'ani yaga yadda qur'ani ya fayyace tauhidi yaga yadda qur'ani yayi magana akan illan shirka illolin bautan wani wanda ba Allah ba to babu shakka dole zai fahimci wannan sakon da alqur'ani yazo da shi dole zai fahimci wannan sakon da Allah madaukakin sarki yake bayani akan shi a cikin alqur'ani to shine malam mai sharhi yace Allahu jalla wa ala yaqulu Allah madaukakin sarki yana cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a Allah ya ce ku bauta ma Allah kar ku hada shi da kowa wajen bauta ya ce hal hadha kalamun ghamid shin wannan maganan
magana ce mai rudani a cikinta? Akwai wani abu na rashin fahimta a cikin wannan magana? Akwai wani abu na dungudungu a cikin wannan magana? Ku bauta ma Allah shi kadai, kar ku hada shi da kowa wajen bauta. Yanzu wannan maganan bata isa ta yi bayanin muhimmancin tauhidi ba, wannan ita kadai ta isa ta yi bayani. Allah ya riga ya yi bayani a fili da ya ce ku bauta ma Allah shi kadai, in ya tsaya haka ma ya wadatar. Amma mai yiwuwa a samu wani balidi wanda bai da saurin fahimta, to sai ya kara fadada masa bayani, aka ce ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'a, kar ku hada shi da kowa wajen bauta. A ina jin wannan duk wautan mutum ya kamata ya gane wannan karatun, saboda haka Qur'ani ya zo ya yi bayanin wannan filla filla, ya ce al'awam yafhamunahu, ko da ga magarin mutane ne za su fahimta. Da Allah ya ce wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, yafhamuna min hadhihi al'aya al'amra bil ibadati wan nahya 'ani shirk. Daga wannan ayan ai ya ishi mutane su fahimci umarni da Allah yake yi game da abauta masa shi kadai, da kuma hani game da shirka. Walau annahum lam yata'allamu, koda ko basu ilimi ba, ya'rifuna hadha min lughatihim, za su fahimci wannan daga yarurrukan da suke amfani da shi. Hadhihi ayatun wahida, mallan yace wannan aya guda ɗaya kenan. والقران مملوء من مثل هذا, alqur'ani kuma yana cike da irin waɗannan ayoyin, qur'ani yana cike da waɗannan ayoyin. Amma yace hadhihi alayatu yamurruna 'alayha wa yaqra'unaha, da yawan mutane suna karanta waɗannan ayoyin, suna bi ta kan ayoyin, suna karanta su, suna wucewa, lakin la yufakkiruna fiha, sai dai ba sa tuntuntuni game da ayoyin, sai dai kawai su karanta a wuce. Yaqulu Allahu ta'ala, Allah yana cewa wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, Allah yana ce ku bauta ma Allah shi kadai, kar ku hada shi da kowa wajen bauta. Wa hum yaquluna ya Ali, su go suna cewa ya Ali, bayan kuma suna karanta aya, ga ayan Qur'ani Allah ya ce wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, ga shi kuma suna cewa ya Ali, ya Hussein, wasu suna cewa ya Hussein, ya Badawi, wasu suna cewa ya Tijani, ya Abdul Qadir, suna kiran wasu waɗanda ba Allah ba, yasrahuna wa yasihuna wa yunaduna bi a'la sautihim, suna daga muryoyin su, suna kulala, suna ihu, suna kiran wani wanda ba Allah ba, ya fulan, ya fulan, suna ce ya kai wani, ya kai wani, wa fulanun hadha mayyit, shi ko wannan nan da suke magana akan shi ya ma riga ya mutu, ya riga ya mutu. Dan duk wanda kuma ya bari ya mutu, to ya nuna faduwansa, ya nuna gazawansa, ya nuna rashin ikon sa akan iya jujjuya al'amuran duniya tunda har ya mutu. Dan inda yana da ikon tasallufi da ya kara ma kansa shekaru, to tunda lokaci yayi ajalin sa ya kare, Allah ya ce wa mala'ika je ka dauko shi, kuma yayi da ya amsa kira, to ya fadi kuma yi, ya fadi bai cancanci a koma kuma gefe ana kiran shi ba, bai cancanci a koma gefe ana bauta mishi ba, bai kamata in an shiga damuwa a roke shi ba. Duk mafi girman damuwan da mutum ke fuskanta a duniya ita ce mutuwa, mafi girman barazanar da bawa zai fuskanta a duniya kenan mutuwa. To tunda bai iya kare ma kansa mutuwa ba, ashe ko ba zai iya kare mu rashin lafiya ba, ba zai kare mu wata cuta ba, tunda bai iya kara ma kansa kwanaki ba, bai sai kara mu arzikin da Allah bai rubuta mun ba, bai sai bani wani abu wanda Allah bai bani ba. Wa hada alladhi yunadi almayyita, mallan yace wannan da zaka samu yana kiran mamata, wa yasrahu yana iyu, rubbama annahu yahfazul qur'ana bil qira'ati sab'i aw al ashr, zaka samu ma ya haddace alqur'ani da qira'o'in sa guda bakwai ko kira ko qira'o'i guda goma, wa yujawwiduhu tajwidan muntati'an nazir, yana iya karanta alqur'ani da tajwidi, yana iya rera karatun alqur'ani tajwidi wanda yake na yankan shakku. Yuqimuhu iqamata saham, yana tsaida harufan qur'ani yadda ka san ana jera wato takwabi, yadda ka san ana jera gwafa, ana jera su kansu daya, ya iya jera ayoyin qur'ani, nan ya san ja biyu ne, nan ya san ja hudu ne, nan ja shida ne, nan gunna ne, nan wane ne, duka ya sani. Amma wa yudhi'u hududahu, yana karanta alqur'ani amma yana tozalta iyakokin Qur'ani, yana wulakanta dokokin Qur'ani. Dan mafi girman doka a cikin Al-Qur'ani shine dokan bauta ba Allah shi kadai kare ta Allah da bauta wannan ita ce mafi girman doka a cikin Qur'ani duk wata dokan da ta zo a cikin Al-Qur'ani to tana bayan wannan dokan ta kade ta Allah da bauta ne shi kadai يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الإمام ابن القيم الله يحده من الشيء الجنة ينأتي والقرآن كله في التوحيد ابن القيم يأتي كذا قرآني دكان قرآني توحيدني أتشين سجبادها القرآني كبادين شيء توحيدني لأنه سبب الدواء تأية كسام أتشين قرآني إما أمر بعبادة الله كودي كسام آية tana umarni da abauta mu Allah shi kadai wa tarki shirki a nesanci yi mu Allah tarayya wa imma bayanul li jazai ahli tauhidi wa jazai ahli shirki ko kuma ka samu ayan tana bayani ne akan sakamakon masu tauhidi na aljanna da rahama da kuma sakamakon masu shirka na wuta da azaba wa imma fi ahkamil halali wal haram ko kuma ka samu ayan tana bayani ne akan hukunce-hukuncen halal da haram wa hadhihi min huquqit tauhidi wannan ma'ana daga cikin haƙoƙin tauhidi in dai har ka yarda da Allah shine kadai abin bauta to dole ka gamsu Allah shike halaltawa shike haramtawa duk abin da Allah ya halalta ba zai taba zama haram ba abin da ko Allah ya haramta har abada ba zai taba zama halal ba wa imma qisasun anir rusuli wa umamihim ko kuma ya zamana kissoshi ne na labarun abin da yayi wakana tsakanin annabawa da al'umomin su wama hasala bainahum min alkhusumati da abin da ya faru tsakanin su na khusuma cece ku ce da aka dinga yi tsakanin annabawa annabi nuhu ya fada mutanen sa su fada annabi hudu ya fada mutanen sa su fada mutanen annabi salihu su fada ya mayar annabi shuaibu ya fada su mayar haka da yadda kuma karshen kowanne ya kasance wa hadha jazaa'u tauhidi wa shirki wannan kuma ai shine sakamakon tauhidi shine kuma sakamakon shirka daka fal qur'anu kulluhu tauhidu shi alqur'ani dukan sa menene a cikin shi tauhidi ne min awwalihi ila akhirihi daga farkon qur'ani har karshen sa tauhidi ne a ciki yace amma wa ma'a hadha tare da haka yaqra'una hadha alqur'ana zaka samu waɗannan mutanen suna karanta wannan alqur'anin wa hum muqimuna ala shirkil akbar tare da cewa ga qur'anin nan suna karantawa amma kuma suna tsaye suna dogi akan babban shirka suna hada Allah da wani wajen bauta wa yaquluna la ilaha illa Allah zaka samu mutane suna ce la ilaha illa Allah wala ya'maluna biha amma ba su aiki da la ilaha illa Allah hum fi wadin wal qur'an wa la ilaha illa Allah fi wadin akhar zaka samu ga mutane suna karanta qur'ani suna dukan kilji suna la ilaha illa Allah amma sun yi gefe guda qur'anin da la ilaha illa Allah su ma sun yi gefe guda innama hiya alfazun ala lisani faqat sai ka samu iya abinda suka iya karanta qur'ani lafazin zalla la ilaha illa Allah lafazin zalla amma babu aiki da shi yace law tasal wahidan minhum malam fawzan yace inda zaka tambayi wanda daga cikin su kace da shi ma ma'ana la ilaha illa Allah me ma'ana la ilaha illa Allah kace la ilaha illa Allah kuma kana bautan shehi kace la ilaha illa Allah kuma kana bautan ali kace la ilaha illa Allah kuma kana bautan husaini to me ma'ana la ilaha illa Allah a wajen ka laqala laka la adri sai ce maka to ban sani ba ana lam ata'allam ne ce ni ma ban je makaranta ba ban yi karatu ba fataqulu lahu sai ka ce da shi idan anta taqulu la ilaha illa Allah wa la ta'lamu ma ma'anaha yanzu kai kana fadin la ilaha illa Allah kuma baka san ma'ananta ba hal hadha yaliqu bil muslim ya dace musulmi ya dinga fadin abinda bai san ma'ana abinda yake fadi ba taqulu kalaman la ta'rifu ma'anahu wa la tahtammu bihi kana furta magana da bakinka alhali baka san ma'anar maganar ba kuma baka madamu da sanin ma'anar maganar da kake fadi ba aw taqulu ko kuma kace sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultuhu kace kawai duk abin da kaji mutane suna fadi kawai kai ma ka zaka fadi mithla ma yaqulu al-munafiqu fil qubu fil qabri idha su'ila misalin abin da munafiki fa zai fadi kenan a kabarin aka tambaye shi yaqulu sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultuhu aka tambaye shi me wane ne ubangijinka wane menene addininka wane ne manzanka me yace duk ban sani ba kawai ni ma abinda naji mutane suna fadi ni ma kawai haka na fadi ni dan abiyali bane a shakida mujalladu muhakati ni ma haka ituwa kawai nake yi naji wane ya fada ni ma sai in fada naji an ce kaza ni ma kawai sai in fadi to wannan shine illar mutun yana fadin la ilaha illallah amma bai san ma'ananta ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa mathalul ladhina kafaru kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qiluna Allah madaukakin sarki yana ba mu misali yadda zamu gane yadda kafirai suke da yadda munafikai suke a nan duniya da kuma yadda za su kasance a ranar tashin alkiyama da yadda za su kasance a cikin kaburburan su da irin masifa da bala'in da zai faru da su Allah ya kiyaye mu Allah ta'ala ya ce wa mathalul ladhina kafaru misalin waɗanda suka kafirce ma Allah in kana so ka gane yaya misalin su yake ka mathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa kamar misalin wanda yake daga sauti ne yana kiran wanda la yasma'u illa du'aan wa nidaa baya jin komai wato sai kira da sowa summun Allah ya ce kurame ne bukmun bebaye ne umyun makafi ne fahum la ya'qilun dan haka ba sa hankaltan komai to malam yace fa shabbahahumullahu bil bahaim allati tasma'u sautar ra'i wa tasma'u al hudaa wa tamshi ala sautir ra'i wa hiya la tafhamu ma'ana Allah sai buga misali wato misalin da Allah yake yi misalin waɗanda suka kafirce suke kiran wani abun bauta kuma bayan Allah Allah sai yace kamar mutum ne da yake kiran abin da baya jin komai sai kira illa la yasma'u illa du'aan wa nidaa sai kira da sowa da daga murya bebaye ne su makafi ne su kurame ne su da aka ba su hankalta su waye masu waɗannan sautin malam yace su ne dabbobi domin ita dabba yanzu idan akuya tana tsaye a nan idan mun yi magana tana ji amma ba ta gane me ake cewa shine daidai da wanda yake karanta la ilaha illallah amma bai san ma'ananta ba mun gane ko ya zama kaman dabba kenan shine malam yace makiyayi zai daga murya yana ihu dabbobi ku zo ku bi nan amma za su bi ba za su bi ba karshe me za su inda ya nuna musu su bi daban inda za su bi me daban mun fahimta ko inda yake kada su yana ihu yana kwalalaga inda yake so su bi nan amma inda za su bi daban tare da cewa kuma suna ji amma ba su ganewa din yanzu inda zai buga wani abu yayi kara za su furgita ya nuna kenan suna ji akuya in ta zo tsallaka titin aka mata horn tana ji amma saboda ba ta ganewa wani garin ta gudu sai ta tunkaro ma inda motar take la yasma'u illa du'aan wa nidaa to wannan shine misalin wanda ya karanta la ilaha illallah kullun yana fadi amma bai san ma'ananta ba kuma abun mamaki shine akan samu wanda yake ce shi musulmi ne amma kafiran Makka sun fi shi fahimtar ma'anar la ilaha illallah dan su kafiran Makka da suka fahimci la ilaha illallah shi yasa suka ce ba za su yi musulunci ba kisa suka ce wai aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu kai ka zo ka ce a zubar da allolin nan dukan su da gumaka 600 da ke dakin Kaaba da gumakan da muka tara a gida kowa da nashi na kasuwa daban na aure daban na neman sana'a daban komai kowane aiki da gunkin sa duk a tattara su gaba daya aje su a gefe duka zuwa tattara akan Allah daya sai ka ce ka inna hadha la shay'un ujab wannan ba abun ban mamaki ne ka faɗi wannan magana kenan su sun fahimci ashe abin da ake nufi da la ilaha illallah shine duk wani abun bautan da ba Allah ba a aje shi a ƙasa a ture shi gefe to shi ta suka ce ba za su karɓa ba to amma yanzu sai a samu wani mai kiran kanshi musulmi ya ce ya faɗi la ya fahimci la ilaha illallah kuma ya ce ya mafi kowa riko da la ilaha illallah amma yana faɗin la ilaha illallah kullun dubu amma kuma yana bauta ma wani Allah kenan kafiran Makka sun fi shi fahimta ma'anar la ilaha illallah Dan inda a ce a bisa irin yadda shi yake tafiyar da la ilaha illallah haka la ilaha illallah take, to da babu bukatun Abu Jahalin da Abu Labin su fada da la ilaha illallah, babu bukata din da su fadi la ilaha illallah kuma su ci gaba da bautan gumaka. To me bambancin wannan da zai ce la ilaha illallah kuma ya ci gaba da bautan wasu waliyai ko shehunnai ko ya ci gaba da bautan wasu kuma bayan Allah, me bambancin su? Babu bambanci, duka abu ɗaya ne, ba su da maraba. Allah ya kiyaye. To sai malam Ibnu Abdul Wahhab yace thumma sara ala aktharil ummati ma sara, sannan sai aka wayi gari da yawa daga cikin al'umar nan wani abin da ya shigo cikin tunaninsu, ya shigo cikin tunaninsu shine azhara lahumu shaytanul ikhlasa fi surati tanqusis salihin wat taqsiri fi huquqihim. Shaydan sai ya nuna musu wai in an ce a kadaita Allah da bauta to kaman ana rage darajar salihan bayi ne, kamar ana takaita musu haƙƙinsu ne, ba a ba su cikakken haƙƙinsu ba. Shaydan sai yake wasa da hankalin wasu, sai suka fahimci an ce kada a kira wani koma bayan Allah, to kamar ana cewa ne a rage darajar wani wanda ba Allah din ba. Sai suka fahimci kamar in an ce misali a tsaya a wajen Allah shi kadai, sai suka fahimci kamar an rage darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama, wanda kuma ba haka bane, ba haka bane. Haƙƙin Allah daban, haƙƙin manzon Allah daban sallallahu alaihi wa sallama. Ai ko a wajen suna Allah da manzon Allah sun bambanta. Duk wanda zai ce maka da Allah da annabi ɗaya ne, ce da shi ya ce Muhammadu subhanahu wa ta'ala, zai yi ba? Zai yi ba. Ya yadda kenan ashe akwai wani take da ake makalawa ma sunan Allah, an baiwa a sa ma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe tun daga nan ya gane haƙƙin Allah da na annabi daban, sai dai son zuciya ya hana shi bi, sai dai son zuciya. Ce da shi kace astaghfirur rasula, ina neman gafaran manzon Allah, sai dai me? Astaghfirullah. Ce da shi kace subhanar rasul, sai dai me?
Subhanallah.
Ashe shi da kanshi ya yadda akwai inda sunan Allah na hawa, sunan manzon Allah baya hawa. Ashe in an ce a raba haƙƙin Allah da na annabi, to ba wulakanta annabi akai ba, ba tozanta annabi akai ba. Matsayin manzon Allah shine bawan Allah manzon Allah, matsayin manzon Allah kenan. Lillahi haqqun la yakunu li 'abdihi. Allah yana da wasu haƙƙoƙi wanda lillahi haqqun la yakunu li haqqihi la yakunu li ghairihi. Allah yana da wasu haƙƙoƙi wanda bawansa baya da wannan haƙƙokin. Wali 'abdihi haqqun huma haqqani, bawan Allah ma kuma yana da haƙƙoƙi, haƙƙokin guda biyu ne. La taj'alil haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizin wala furqani, karka hada haƙƙin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ka raba su. Haƙƙin Allah daban, haƙƙin manzon Allah daban, bara su haɗu ba, bara su haɗu ba. To da yawan mutane an ce kar ku kira manzon Allah sai su ce wannan maƙiyin manzon Allah ne, da yawan mutane sai su ce wannan maƙiyin manzon Allah ne, wannan baya kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kuma in mutum zai yi adalci, mu dai ba mu yi adalcin da zai kalle mu ya ce da mu maƙiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai ya faɗi haka kawai dan ya cutar da mutane, ya ɓatar da wasu. Sai dai ya faɗi haka dan ya ɓatar da wasu. Amma mu da kullun damuwarmu in an zo komai a ce malamai sun ce kaza, wannan malaman sun ce kaza, duk an gama sai a ce to amma ga wanda ya fi rinjaye saboda manzon Allah ya ce. Kullun abinda muke bibiya kenan, mai manzon Allah ya yi sallah, salati, istighfari, tasbihinsa, zikirinsa na safiya da maraice, komai mai manzon Allah ya yi, wanda manzon Allah bai yi ba a sa shi a bola, a ajiye shi a gefe, komai. Hatta abinci sai da aka rawaito mana wanne manzon Allah ya fi so. Sutura sai da muka samu ruwaya wacce sutura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kauna. Komai sai da manzon Allah aka rawaito mana daga wajensa. To shikenan wanda suka yi wa manzon Allah irin wannan kaunar, ai bai kamata a kalle su a ce da su maƙiya manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama. To Allah ya kyauta. To matsalar ita ce duk wani mabarnaci in zai yi barna, to in ya fito shi a karan kanshi mutane ba za su karbi shi ba za su ce waye kai to amma in yana so a ya karbu to sai ya rabu a jikin wani mai darajar da ake darajanta shi to idan ya tsallake wannan sai ya shigo da nashi barnan yanzu aka zo aka ce wa mutane kawai ku bauta ma tijjani ko in yashi waye zai karbe su ba wanda zai karbe su amma aka raba su a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda darajar annabi da ake gani to su sai ma sai a karbe su su ma sai a karbe su amma in ba haka ba ba wanda zai karbe su babu kuma wanda zai damu da su hasali ma su ne ma asalin manyan waɗanda suka wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ci mutuncin manzon Allah na karshe kenan wanda suka ci mutuncin annabi na karshe kenan Ibrahim Inyas yayi bayani cewa manzo Allah tunda yazo duniya bai taba sallah ba bai taba azumi ba bai taba jihadi ba bai taba zakka ba to kaga to me manzo Allah yazo yi a duniya kenan zaman banza to wanda yazo duniya bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai yi zakka ba bai jihadi ba to me yayi a duniya cikin bayanan shi yayi bayani kan cewa annabi Isa baban sa na hakika yace shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace sai dai matsalan da aka samu shine mabiya yawa an saba sai an yi aure kafin ake haihuwa yace amma wannan dan an haife shi ne kafin aure to yanzu duk wanda aka ce ga danka nan sai aka ce kai aure ne cewa kafin aure na haife shi da me yake tuhumar sa da ce yake tuhumar sa kaga anan ya tuhumi manzo Allah da wannan mummunan aikin ya kuma shegentar da annabi Isa sannan ya fasikantar da Maryam mahaifiyar annabi Isa bayan kuma Allah ya ce wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha Allah ya ce ta tsare al'aurarta ba ta yi zina ba shi ko ya zo ya ce ba haka ba kaga ya karanta Qur'ani kenan Allah ya kyauta malam ya ce idza qila lahum idan aka ce da su la tad'ul makhluqin idan aka ce da su kar ku kira ma wani mahaluki kar ku kira ababen halitta wala tastaghithu bihim kal ku nema agajin su ud'u Allah ku kira Allah shi kadai wastaghithu billahi ku nema agaji a wajen Allah shi kadai was'alu Allah ku roki Allah shi kadai watawajjahu ila Allah ku fuskantar da al'amuran ku duka zuwa ga Allah wala tatawajjahu ila al-quburi wal amwat kar ku fuskanci kaburbura da matattu ku je kuna roƙon su yaquluna sai kaji suna cewa anta tantaqisul awliya sai ce kai baka san darajar waliyai ba kana rage darajar waliyai haula'il awliya wayannan waliyan Allah ne qadruhum indana an nujillahum wato sai su ce suna da matsayi a wajenmu muna girmama su muna mutunta su wa nahtarimuhum muna mutunta su wa nahtaffa bi asma'ihim sannan mu yi tawassuli mu kama kafa da sunayensu hadha qadaruhum wannan matsayinsu ne fa anta tantaqisuhum kana rage darajarsu wala ta'tarifu bi fadlihim baka basu darajar da ta dace da su ba haka za ya quluna li du'ati tauhid malam yace duk sanda masu kira zuwa ga tauhidi suka bayyana haka ake fada musu ace kai baka san darajar waliyai ba kai baka san darajar salihan bayi ba shi kuma waliyi na gaskiya baya kira zuwa ga abauta mishi waliyin gaskiya yana kira ne zuwa ga abauta ma Allah dan dama siffan waliyai da Allah ya fadi siffan farko siffan imani ne ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun masu imani da takawa sune waliyai duk wani wanda ba su ba to ba waliyin Allah bane to duk wanda kuma zai kira abauta masa kuma ina imani yake babu imani ba imani saboda haka duk wani waliyi fada yake yi da bautan wani Allah koda kuwa mashi aka bauta ma wato zai yi fada da bauta masa da za a yi ba zai yadda shi a bauta mishi ba zai yi fada da bauta mishi da za a yi damuwarsa a tsaya akan bautan Allah shi kadai a tsaya a bauta ma Allah shi kadai to galibin mutane abinda suke dauka kenan an ce kar ku kira kowa zai ce wannan bai san darajar waliyai ba to ina waliyi ya samu daraja ba tauhidi ai babu daraja ko a ce wai ba za a tsaya a wajen Allah shi kadai ba dole sai an hada da wasu waɗanda ba Allah ba kamar misali akwai wani dan bid'a da nake jin sa yana magana akan me yasa kuka ce abu kadaita Allah a giroki Allah shi shi kadai wai to yanzu idan yan sanda sun shigo gidanka da daddare Allah zaka idan barayi sun shigo gidanka da daddare Allah zaka kira ko yan sanda wai wai shi wannan tambaya ce yake yi wai to yanzu in barayi suka shigo gidanka zaka tsaya roƙon Allah ne ko yan sanda zaka kira to yanzu yanzu barayi sun shigo gidanka sai ka kira yan sanda sai Allah ya ce barayin nan su kashe ka yan sanda ya za su yi da kai babu da za su yi da kai babu yau idan barayi sun shigo gidanka cikin dare abu na farko me zaka fara alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna yau ka kaddara ka fita zagaye cikin dare ko ka je bandaki kana shiga bandaki ka fito ko shiga barawo a tsaya ko a kofar bandakin yana jiran ka fito ina wayan da zaka kira dan sannan yake ina wayan take yanzu a wajen wa zaka kira ai Allah zaka kira Allah zaka kira shi dan sanda in Allah ya rubuta barawo ne zai ajalin ka dan sanda me zai iya maka wai to yanzu idan ka fada rijiya wai da ka tsaya kiran wayyo Allah ne ko wayyo jama'a wai in ka tsaya cewa wayyo Allah wallahi aka ce in ka tsaya cewa wayyo Allah wai a wajen da ka mutu kenan wai yanzu a saurara a saurara a saurara kenan wai yanzu a tunanin shi idan ka kira Allah zaka mutu amma in ka kira mutane za su tsamar da kai eh in ka kira Allah mutuwa zaka yi amma in ka kira mutane su za su tsamar da kai za su tsiratar da kai ba za ka mutu ba to idan ka kira mutane Allah ya ce ka mutu a wannan rijiyar mirasi da kai sai da su ciro gawanka sai da su ciro gawanka saboda Allah ya riga ya rubuta maka ajalinka duk yawan mutane kuma duk karancin mutanen da suka zo jan Allah ya kaddara zaka fito nawa ne mutum yake fadawa rijiya ya gama kwalalansa ba a ma san ya fada ba sai daga baya kuma a zo a fito da shi da ransa guda nawa guda nawa to wai yanzu idan matanka ta fara nakuda cikin dare Allah zaka kira ko likita to yanzu tambaya idan matanka tana nakuda sai ka dauke ta asibiti sai ka kai ta asibiti sai aka shigar da ita dakin lebo ka fito ka tsaya kana ta kai komo kana ce likita ya sa a sauka lafiya ne ko Allah ya sa a sauka lafiya ciwa kake Allah ya sa a sauka lafiya ko kenan ishara ce izuwa ga cewa ga matar a gaban likita amma ka san tana hannun Allah ga ta a gaban likita amma tana hannun Allah a yau to ka tambayi kanka mana mata nawa ne suka mutu wajen nakuda hannun likitoci mata nawa ne kuma suka haihu a gida lafiya lokacin da wajen likita ba ha sannan idan likita na hana mutuwa ba likitocin da suke mutuwa su likitocin ba sa mutuwa ha inna at-tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a makruhin ata mali at-tabibi yamutu bid-da'i alladhi qad kana yubri mithlahu fima mada yace shi likita di iya likitancinsa duk kwarewansa wajen bada magani in wannan abun kin ya zo bayan da iya sai dai ya jagefi kai in likita ma da gaske yake yi kan wai me yasa yake mutuwa da cutan da ya yi ma wani magani ya warke shi kuma cutan ta kashe shi shi matal mudawi wal mudawa wallazi jalabar dawa'a wa man ba'ahu wa man ishtara da mai hada maganin da mai sai da maganin da wanda zai sai maganin da wanda ake ma treatment din da likitan da zai kula da shi din duka ba wanda bai mutu ba ba wanda bai mutu ba wani zai hada magungunan kwalsa a ba mu wasu warke shi kuma wannan ta kashe shi shi kuma wannan ta kashe shi to yanzu shikenan idan ka shiga jafa'i kawai sai ka ce to yanzu ka kaddara ka shiga jeji sai wani ya tare ka a jeji yanzu ga ka hannun kidnappers sun kama ga sun kwace wayan su ala ka kira lokacin su ala ka kira yau ka kaddara sun kira gida sun ce a kawo kudi ko an kawo kudin fa sai sun sake ka sai sun ga da ma sake ka ɗan gidanku ya dace da kai yanzu ka kaddara ma kidnapper sun sun baka waya ka kira ɗan sanda to wannan ɗan sanda ne dai bi ka jeji shi ma a kama shi wannan sanda ne zai bi ka jeji Allah ya kyauta amin eh wato shirka masifa ne eh wallahi shirka masifa ce duk wanda bai fahimci tauhidi ba yana wahala eh kuma kun ga musamman gare ku ku mata eh in ana maganar shirka da rashin akida dama to in ka sako mata ka zo number 1 din da yawan mata musamman matan mu na Hausawa da yawan ku ba ku da akida kawai duk yadda aka juya kawai kuma kai karta da ku haka ne ko ba haka ba duk yadda aka tafi yadda ku kawai bi za ku wannan shine eh saboda haka kawai mace ce zaka samu da ce maka kowa ita kawai nata ne ita ne tana jin wa'azin malaman sunna tana jin na NBDA har ɗan shi'a ma duka tana ji ce ni bana maulidi amma ina zuwa kallon maulidi bana zagayen ɗan shi'a amma ina zuwa kallo kuma an kira wa'azin kasa ma ina zuwa ha wannan hadin gambizan kuma fa ko bin kunu ne an sa siga an sa gishiri an sa yaji wannan wani kalan hadi ne ku gane shi musulunci ba da son zuciya ake yin shi ba ba da radin kai ake yin shi ba Allah ya ce wa ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafa duk wanda zai shiga musulunci Allah ya ce ya shiga musulunci tsuludum ya shiga musuluncin gaba daya in zai fita ya fita gaba daya in zaka shigo ka shigo gaba daya ba a raba kafa musulunci ba a raba kafa a waje daya ake tsayawa eh a gu daya ake tsayawa saboda kan musamman da yawan mata hasali ma mafiya yawa in kaji ana maganan wa'azi akan tauhidi da muhimmancin aqida to wa'azin mazari ku mata dama wa'azin da kuka fi so topic din da kuka fi so hanyoyin mallakar miji eh haka ne ko baka ba inda za a ce a sanarwa za a yi wa mata wa'azi akan muhimmancin aqida je ga mata nawa ne za su zo amma hanyoyi 70 na mallakar miji eh kuwa jama'an gari kamun ka ankara an cika wajin karatu kankan karanci ga wajen karatu saboda ku a wajen ku mallakan miji yafi muhimmanci akan kadaita Allah da bauta mafiya yawan mata aka shige eh to kin ga mallake miji kaddara ma ba shirka kika yi ka mallake mijin ba amma kuma to wani bangaren kina cike da shirkoki to wace aka yi kenan ai an yi ba iwayi an yi ba iwa eh shi yasa galibi ma garin hanyoyin mallakan mijin ne ma sai kije ki sanya ma Allah kishiya garin hanyoyin mallakan mijin kije ki sanya ma Allah kishiya eh a tafi wajen boka kun ga kuma yanzu ai aikin boka wallahi baya ci ah wallahi baya ci dama waɗanda suka yadda ne suke tsorata da aikin boka su aikin boka yake kamawa eh amma namijin yanzu ba ke da kika je wajen bokan ba ba bokan ba har aljanin in ya ganshi wallahi zai kama shi a mazan yanzu ba kun san su ba to bokanci na ci ne ai yanzu ba zai ci bayi ai yanzu ba zai ci bayi ai hanyar ki na mallakan miji yanzu guda ɗaya ne kawai ki koyi gyara kanki gyara tukunya ki gyara daki shikenan an gama eh shikenan ki fito face face tukunyar ki ta zama face face ki koyi tsafta ki koyi zaman lafiya ki koyi dada dan maganganu shikenan amma bokanci kan yanzu baya ci wallahi baya ci cin kunin goyi suke a banza da wofi eh akwai yanzu dan Allah a cikin kunnan waye take ganin mijinta yayi taurin kan Fir'auna to amma ku duba duk taurin kan Fir'auna fa da mulki da izza yana tsoron kar a haifo dan da zai kwace masa mulkin sa yana yanka yara amma aka kawo dan da zai zama sanadiyan salwantan mulkin yace a kawo wuka ya yanka shi matan tace a'a ina qurratu ainin li walak tace ranka shi dade wannan ai sanyin ido ne gare ni da kai eh sai tace la taqtuluhu memakon tace la taqtulhu memakon tace karka kashe shi to ta san Fir'aun ne da girman kai da ji da kai ta tara masa kasa sai ta ce kar ku kashe shi sai ya zamana kamar da jama'a guda take magana alhali da shi kadai take magana sai ji maransa cewa ma'ana kai kadai gayya ne fa kar ku kashe shi asa an yanfa ana aw natakhidahu walada me yiwa ya amfanar da mu ko mu rike shi a matsayin da Allah ya ce amma wa hum la yashurun basu san wannan bala'in sune suka dauko mu kan shi ba basu sani ba yana ce yana kashe wasu yara ashe ga dan da zai wargaza mulkin gashi zai rene shi a cikin gidansa amma da wa Allah ya yi amfani da matarsa da wani makami ta yi amfani magana to in har mutumin da ya taurin kai irin na Fir'auna magana na iya sauke shi to ina kuma ga wani wace ce take fadin ta samu miji mai taurin kan Fir'auna ai babu ai duk taurin kanshi kuma bai yi irin taurin kan Fir'auna ba amma galibi ku matsalan ku abinda ke dauka kawai shine ina jiran ka in ka fada mu uku dan gaya ma bakwai haka ne baki na ma ba haila yake yi ba ce duk maganan da ka fadi to ina da amsanta to za a zo na lafiya haka ai ba za a zo na lafiya haka ba dole ki je kina yawo kina neman maganin mallakan miji kuma ba aiki yake yi ba yanzu baya aiki maganin mallakan miji guda ɗaya yanzu shine hannun ke jimagi da kyau shikenan Allah ya kyauta inda za ki zauna ki fahimci waye mijinki da yawa yawan ku wai matsalan mata shine sai su ce a basu ya la su zauna da miji lafiya ai wannan tambayan ta rashin hankali ne ai yaya za a yi ni ina Bauchi wata da tambayin daga Lagos sai in ba ta hanyar zama da miji lafiya ai rashin hankali ne wannan ai kwana uku ya ishe kin fahimci waye mijinki daga ran da aka yi aure kwana uku ya ishe kin gane waye shi to ma'anan kin gane waye shi din nan duk abin da yake so a yi shi abin da bai so a bar shi shikenan hanyar mallakan mijin kenan guda daya hanyar kenan gadariya garau guda daya kenan amma duk wani abu akwai abin da an yi ma wannan zai kwana farin ciki shi ko wannan aka masa ranar za a yi bala'i akwai kayan bacin ran da an yi ma wannan ba zai damu da shi ba shi ko wannan an masa yau za a ga tashin hankali wani ya zai daga buta ya ga ba ruwa sai ɗebi ruwansa ya lura ya tafi damuwansa shi kenan ya manta da shi wani kun ya zai daga buta da ya ga ba ruwa to ranar sama da ƙasa za su kusa haɗewa shi makunninsa kenan wani ya zai samu ba a sauke abinci ba zai zauna wani ma ya ci gari ta yi matar a sauke abincin wani kun ya zai samu ba a sauke abinci ba to ranar duk duniya sai an gane an mai laifi kuma dama galibin maza haka suke ababin abinci Allah ya yi mu da son abinci babu daɗi jiran abinci ai haka galibin maza haka muke ba wanda yake ba namijin da yake wasa da harkar abinci babu zai yi ya je ya wahala tun safe yana nemo abincin ya sha bakin ciki wajen abincin kuma wajen a dafa abincin ya ci ma sai ya gamu da wani bakin ciki shi ma ai ya kamata bakin cikin da ya je wajen nemowa wajen nemo na gobe kafin ya dawo kuma a faranta mishi da na yau a faranta mishi da na yau abinci ya sauka amma kullum sai an dawo tukunna sai ya dawo tukunna ya zo na jira dole ku yi fada dole a yi fada Allah ya kyauta saboda haka wannan ɗabi'ar maza ne naturally babin abinci ba wasa wannan kuma shine gaskiya ai babin abinci babu wasa ba wasa shi yasa musulunci ma asali musulunci ma kowai irin wannan fulakon da Hausawa ke yi da Fulani musulunci ya hana mu lokacin da aka wauna na Aisha radiyallahu ta'ala anha annabi da ya shigo da madara ya ba mu matan da suka rakota suka ce mun koshi manzo Allah ya ce a kar ku hada ga yunwa ga ƙarya abun yayi yawa ga yunwa ga ƙarya kai abu yayi yawa yayi yawa musulunci bai koyar da fulako ba wannan shine ɗabi'ar mu kenan in aka ajiye mana kwana abinci mun cinye shi tas kafin mu tashi amma mutane su koya ma kansu wani ƙarya da wani fulakon banza da wufi wai an zuba mutum abu ma yace wai wai dama an kawo maka ne don ka cika ragin juwaye wai yace haka bayan sunnar manzo Allah ma ta koyar da in an ci abinci kwanan ma a sude shi tas ballantana kuma a ce wai ka ci rabi gaban rabi wai koyar da kai haka wai koyar ma haka wannan ba koyarwar sunna bane eh illa iyaka ba haushe da yace wai ara kan bar halal wai dai wai wai don kunya eh amma dai duk wanda yake da hankali halal ba zai taba jawo kunya ba in dai da hankali to halal ba zai jawo kunya ba eh Allah ya kiyaye
amin
na'am to mu saboda haka mallan yace zaka ji suna cewa fa naqulu lahum mu kuma sai mu ce da su nuhibbus salihin da gaske ne muna son salihan bayi wa nuhibbu awliya Allah ko muna son waliyan Allah da gaske ne wa walihim wa nujilluhum wa nahtarimuhum muna kaunar su muna jibantan su muna girmama su muna mutunta su walakin la nu'tihim shay'an min haqqir rabb sai dai duk yadda muke son waliyai to ba za mu ba su wani abu daga haƙƙin Allah ba subhanahu wata'ala wala nu'tihim shay'an min al-ibada duk yadda muke girmama waliyai ba za mu dauki wani abu na ibada mu ba su ba li annaha laysat haqqan lahum saboda ba haƙƙin su bane wa hum la yardawna bihadha in dai waliyin Allah na gaskiya ne to ba zai yadda da wannan ba ba zai yadda ba wala yardawna bi annahum yud'auna ma'a Allah ba za su taba yadda a kira yesu tare da Allah ba wa yustaghathu bihim fi shada'id ba za su taba yadda a nema agaji a nema dauki da su ban an shiga cikin matsatsi yace wa azhara lahum ash-shirka billah fi surati muhabbati salihin wa attiba'ihim fi surati muhabbati salihin wa atba'ihim shaydan ya raya wa mutane cewa yi ma Allah tarayya wai shine son salihai shine son mabiyan su mallan yace hum yaquluna zaka ji suna cewa inna istighathatahum bis salihin lalle neman agajin da suke da salihan bayi wastinjadahum bihim i'tirafan bi fadlihim wa ijlalan lahum wa ijlalan lahum i'tirafan bi fadlihim wa ijlalan lahum wato jingina da suke jikin salihan bayi da tawassuli da suke da su wai girmama su ne mutunta su ne mu tabbatar musu da falalan su ne hadha ma zayyana lahum ash-shaytan wannan shine abin da shaytan ya kawata musu wal muradu bish-shaytani shaytanul jinni wal in wa shaytanul ins abinda ake nufi da shaytan shaydanan shaydanun cikin mutane da shaydanun cikin aljanu ulama uddalali malaman bata kenan eh shayatinul insi wato shaydanun cikin mutane yatakallamuna zaka ga suna magana wa yaktubuna suna rubutu wa yu'allifuna fi da'wati ila shirki suna rubuta littatafai suna bubbuga littatafai dan kira zuwa ga shirka wa yaz'umuna anna hadha min ta'zimis salihin suna kuma rayi cewa wai wannan wai girmama salihan bayi ne wa min al-i'tirafi bi fadlihim cewa hakan na daga cikin yadda da falalan salihan bayi wa min muwalatihim cewa hakan wato kaunan salihan bayi ne wa anna adama du'aihim wa adama istiwa adama al-istighathati bihim min al-jafa'i fi haqqihim suka rayi cewa wai rashin roƙon salihan bayi da rashin neman agaji a wajen su wannan na daga cikin tauye haƙƙin su wa min bughdihim wannan kin su ne ila akhir ma yaquluna zuwa karshen maganganun da aka ji suna fada hadha mawjudun fi kutubihim mallan yace wannan zaka same shi a cikin littafan su to kun ga wannan shine asali na farko da mallan ya kawo mana kadaita Allah da bauta da kuma nisantan shirka wannan shine al-aslul awwal daga cikin al-usulus sita wanda zamu tsaya akan shi insha Allah ta'ala sati mai zuwa Allah ya kai mu sai mu tashi akan al-aslus thani a gabanin mu tashi akwai takaddu anan wasu masu neman addu'o'i iri da kala wanda dukan su su yakuri ba sai mun ambace su ɗaya bayan ɗaya ba idan mun dunkule su Allah ya san bukatun kowa kuma zai biya mu kowa bukatunsa insha Allah wasu addu'o'in su na ƴaƴan su suna neman makaranta wasu suna neman aiki wasu suna so a roka ma ƴaƴan su samun mazaje na gari wasu suna so ƴaƴan su suna kasuwanci a roka musu Allah ya sa albarka to takarda guda ɗaya wanda ita bata shafi addu'a ba nake so in karanta ta saboda muhimmancin ta ina tsammanin ba mamaki wata ce cikin ƴaƴan ku ta rubuto takarda kuma ta ambaci cewa wanda takardan ta shafa kullun tana zuwa wajen karatun nan. A tace assalamu alaikum wa rahmatullah, mallam ina neman addu'a a wajenka da kuma sauran mahalatta wannan majalisi, sannan ina neman shawarinka, ina kuma roƙonka dan Allah ka yi wa mahaifiyata nasiha. Duk sati tana zuwa wajen karatun nan kuma a ta gaba gaba take zama a baki kuwa a bakin fadin take zama ba ku yawa. To tace ita shekaruna bai wuce shekara 17 ba, amma kuma tsakani da Allah ina son aure, kuma da gaske nake yi, na kawo mazaje sun kai guda 3, amma ana koran su da cewa wai ba yanzu za a yi min aure ba sai na yi jami'a. Sannan a tace kuma tsakani da Allah yadda nake shekara 17 din nan, mallam in ka ganni a zahiri zaka dauka shekara ta 35. Kuma na taba jin wani darasin ka, to ka gani kuma ta jingina mun laifi ba, kuma na taba jin wani darasin ka da kace wai gurgurdan yadda mace ta yi saurin girma, gurgurdan yadda sha'awa ke saurin shiga jikinta. To saboda haka mallam tsakani da Allah ina son aure, kuma yanzu ne nake SS3 dan yi wayek bana, su kuma iyayena sun dage bayan nayi wayek sai nayi karatu, kuma karatun da suke so nayi harkar lafiya ne. Tace kuma wai ba ta fahimta, a'a ke dai kawai ba ba ki fahimta ba, eh kin sa mu ranki ba za ki fahimta ba. Eh saboda haka yawa tace da Allah mallam a ja hankalin mahaifiyata ta samu mahaifina su banni nayi aure, din gaskiya in ba amin aure yanzu ba tace to dash dash dash. To to yawa wato wace ce aka rubuta takardar nan akan ta, ke ce ko a ni ma ba da ke nake yi ba. Eh to na farko dai ita wannan yarinya, wannan sakon da ta rubuto kundijin da ta rubuta shi, kuma na tabbatar tunda ta ambata cewa kullum mahaifiyanta tana zuwa, babu mamaki yanzu haka ma tana zaune a nan. Yawa kuma ta ambata cewa tana yawan zama a gaba. So ban sani ba cikin yan gaba gaba wace ce takardar da shafa wallahi alam. Amma dai Allah ya taimaka tunda bata kai ga fallasa sunanta ba, kuma ta yi iya bakin kokarinta wajen kyautata lafuzanta da kuma wato takaita wasu maganganu, tare da cewa wasu maganganun da ta rubuto a nan ban karanta su ba saboda maganganu ne masu nauyi, amma dai a dunkule dai sakon da take so a isarwa mahaifiyarta shine ta ji tsoron Allah ta bata ta yi aure, shine sakon. To abu na farko dai ina ma mahaifiyarta nasiha da mahaifinta kamar da ta ambata, cewa tunda ta riga ta ambata cewa tana son aure, kuma ma ya kamata ku gane ai duk wacce ta turo saurayi tace zo ya nemi izini wajenku, ai bai kamata ku tsaya tambayar ta ko kuna jiran ta ce muku tana son aure ba, ai an wuce wannan waje, ai an wuce wannan matakin, duk wani aninka mai sanda ta gama yi, in dai ba mai rudi kuke jiran ta yi ba kuma ai shikenan. To saboda haka babu mamaki kafin in je zuwa ga mahaifiyar, mai yiwa ita yarinyan ita da kanta ya kamata mu fara, ba mamaki ya zamana hanyar da ta bujiro ma iyayenta ba hanya ce wacce ta dace ba. Akwai matsala da yawa da ƴan mata irin wannan wanda sukan bujiro ma iyayensu da fuska na karfa karfa, cewa kun ga yanzu da ƙarshe ta ce ko a mata aure ko kuma to babu mamaki ba mamaki da irin wannan fuskan tattare mahaifan nata sai ka kasa fahimtar ta eh yawa wanda kuma wannan kuskure ne ba mamaki uwace za ta ce to bari mu ki miki auren kuma mu ga me zai faru duk da ita ma kuma uwar in ta ce haka kuma tayi kuskure eh tayi kuskure din in kika ga me zai faru din nan to kuma me zai faru din nan albasa ne mai yaji wanda ba zai dadi ba saboda haka ita muna mata nasiha da ta ji tsoron Allah akan iyayenta Allah ya ambata a cikin alqur'ani cewa duk wanda zai yi magana da iyayensa ya fada musu magana mai kyau imma yablughan indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima Allah ya ambata cewa ku fada ma iyayenku magana mai karamci kar ku musu tsawa kar ku ce da su tir kar ku ce ku fada musu magana wacce take mara dadi saboda haka ita a karan farko muna yi mata nasiha akan wanda na san me yiwa koda ita ba ta zuwa ba mamaki darasin na isa gare ta ta kafafen sadarwa na biyu shine ita mahaifiyarta da kullun tana zuwa wajen karatun nan kuma na tabbatar duk wacce take zuwa wajen karatun nan a mafiya yawan lokuta zai yi wahala mu yi sati daya biyu ba mu taba wannan matsalar ba zai yi wahala saboda mas'ala ce wacce take da alaka kai tsaye da ingantuwan tarbiya da kuma lalacewarta wannan ita ce maganar gaskiya yanzu ita wannan me take so ta nuna ma iyayenta kamar fa ta kai katangan ƙarshe tsakaninta da ko ayi mata aure ko a gabacin rai isharin da take so ta yi musu kenan ta kai katangan ƙarshe da tsakaninta da ko ayi mata aure ko a gabacin rai tunda kaga tana maganin cewa shekaran ta 17 amma an ka ganta ka dauka 35 ce to kuma kun ga bai dace ba bai kamata a ce a zaunar da ita kuma a ci gaba da rike ta a gida a hana ta yin aure ba bai kamata ba eh yana da kyau ku koma iyaye ku nemi darasin Malam Tijjani gurum tun da yi baba aure nake so yana da kyau ku koma ku je ku saki sauraron wannan karatu da ku da iyaye mazan ku zauna ku saurari ba maganan alamomin mace tana son aure ba tukunna ku saurari muqaddimar lecture da mallan yayi game da illar ya ta ce tana son aure a hanata yana da illa na shi sha fada muku anan ko haddan qur'ani yarki take kike so ta yi in ta nuna tana son aure ku aje haddan nan a gefe ku mata aure saboda shi haddan qur'anin farzu kifaya ce ba dole ne sai kowa ya hadace qur'ani ba wajibi bane abinda yake so mutum ya iya karanta qur'ani ya kuma fahimci sakon da ke cikin qur'ani shikenan amma ba dole ne sai kowa ya hadace alqur'ani ba in wasu sun yi sun dauke ma wasu yarinya ta ce tana son aure ku ba ta tarbiya ku kai ta islamiyya ta yi shekara 1 2 a karanta mata hukunce-hukuncen ibada da jini da tsarki da wane ne a tattara ta mika ta gidan miji shikenan kowa ya zauna lafiya amma in ta zo ga haddan qur'ani gashi ta jinjibo bala'i to wace aka yi ya zama an yi ba ai ba yanzu dai kun gane ki tana bayanin iyayenta suna so ta karatun harkar likitanci kuma ba ma ta gane karatun ba ta ma gane karatu eh mana yanzu ko da sun sa ta tayi karatun fa aikin banza dashi ba za ta yi ba na farko dai kun san ita ba mala'ika ba mala'ika bace ita mutum ce kuma sha'awan nan tana nan a jikinta kamar yadda take a jikin mahaifiyarta hasali ma a matakin da take yanzu sha'awar da ke jikinta tafi wacce take jikin mahaifiyarta saboda ita sabuwa ce yanzu danyar budurwa ce yanzu so bai kuma dace a ce a jinkirta mata ba bai kamata ba bai dace ba saboda haka na san cewa ba zallan ita wadda ta rubuto wannan takardar ba da yawan iyaye suna da wannan mentality da yawan iyaye saboda haka kamar yadda muke ambata ko haddin qur'ani ne take yi in ya ci karo da ba za ta yi aure ba ta zauna lafiya ko ajiye haddin qur'ani a gefe ta je ta yi aure ballanta na kuma wani karatun boko waye ya ce dole sai an yi karatun boko babu wanda ya ce dole sai an yi karatun boko abu ne mai sauki kuna son ta yi karatu zaki yi karatu amma za mu miki aure ina mijin da kike so za mu baka auren iya amma da sharadi za ta yi karatu خلاص in ya gamsu ya yadda shikenan in bai gamsu ba in za ku iya bashi haka ku bashi ba za ku iya ba a ce ta hakuri ta kawo wani a nemo mata wani wanda zai gamsu da cewa za ta yi karatu kuma dama ni a waje na kuskure ne a zo aure a sanya ma miji sharadi wai dole sai ta yi karatu wannan kuskure ne duk da in an yi sharadin dole a cika amma kuskure ne saboda shi mijin shi ya kamata ya samu daman da zai lura da yanayin karatun da haƙƙin auren sa in ta shiga karatun ya kame wanta ya kuma haƙƙin auren sa yake shine zai lura shine zai kula ba wai a sanya mishi shari'a ce dole sai ta yi karatu ba illa iyaka ana iya kwadaitar da shi muhimmancin ta yi karatun ana iya kwadaitar da shi haka saboda haka ita wannan uwa da wannan yarinya ta rubutu takadda akan ta lalle tabbas ina mai mata nasiha da ta koma ta nutsu ba mamaki ita wannan ta rubutu takaddan halame yuwa matsalan ba a gidansu kadai yake faruwa ba na tabbatar din zakan ba mamaki masu tsarguwan suna da yawa ba mamaki masu tsarguwan suna da yawa sau haka kar kuma dan Allah ki koma gida ki rufe ta da ashal da duka ba maslaha bace ba maslaha bace yau in tozalta ki take sanyi nan za ta zo ta zauna ta daga hannu ta ce ga jawabi kin ga muna ganin ta mun san yar wacce ce ana ganin ta a gane yar wacce ce amma ta suturta ta rufe asiri ta kuma tabbatar da cewa ta miki shaida mai kyau duk sati kina zuwa majalisin duk sati kaga wannan kyakkyawan shaida ne mu a wajen mu shaida ne mai kyau kuma in kin zo din ma ta tabbatar a gaba gaba kike zama yawa ni ba na son yau mai mata gaba gaba din ne saboda karu wadda ba ya ta yi shafa ba ta je ta tsarugu yawa to a saurara so dan haka muna mai jan hankalinta kuma muna masu kara yi mata nasiha da su ji tsoron Allah daga ita har mahaifinta su ji tsoron Allah in karatun nan ba zai yiwu ba a bata ta je ta yi aure khalas amma kaga saboda bala'i wata ta zo ta yi jarabawan nusin din bata ci ba a sake ci ta jira shekara mai zuwa ta sake yi bata ci ba a je a biya mata kuɗi a wucar da ita haba da Allah haba ta je makarantar ta zauna ta yi karatun carry over da waye danne ta maimakon karatun shekara uku ta yi shekara biyar duk bata gama ba kuma ƙarshe ta fito da sakamakon mara kyau kuma yanzu mai wannan tunanin tun yanzu tana shekara 17 ya kake tsammanin an ce sai ta yi shekaratun shekara biyar daidai lokacin ta ƙara biyar a rayuwarta ta zama shekara 23 da biyu da uku to ya kake tsammani kana tsammanin tun a wannan matakin tana wannan maganan ko a yi mata aure ko a ga bacin rai to in ta tura shekara 22 za ta jira ni ba jira za ta yi ba ba za ta jira ba na sai sha faɗa muku wannan yana cikin matsalan shine da yawan yara matan nan yanzu mafiya yawan shekara 13 14 15 balaga ya gama shiga jikinta da yawa tana JS2 JS3 amma balaga ya gama shiga jikinta amma ku kuma a tunanin ku sai ta gama JS3 ta yi shekara 3 JS3 ta yi jami'a shekara 5 kafin ta yi aure shekara 8 aba da Allah ba daidai bane wannan ba daidai bane duk wacce ta samu miji waye hakuri ko mata aure shikenan a cikin takardar nan yanzu cikin maganganun da na tsallake ta yi bayani ita a mata aure ko ba komai akai ta saboda ka in ma tunanin ki kayan daki ne ta ce ta yafe ba dama shine yake sa samu jinkirin auren ba kayan daki ba to ta ce ta yafe kayan dakin ba shikenan ba.
Allah ya kiyaye,
Allah ya kyauta. Saboda haka a saurara, muna masu jaddada nasiha mu da ita ta ji tsoron Allah, ita ma kuma yar muna masu ƙara mata nasiha tunda ban san wace ce ita ba, ballanta na yi mata nasiha a gefe. So ina mata nasiha, na tabbatar ta yinda ta bi ta turo sako amsan ta zai isa zuwa gare ta. To to a saurara, a saurara, a saurara. To muna mata nasiha da Allah, ta yi hakuri, ta yi hakuri, ta lallabi iyayenta, ta kuma zauna da iyayenta lafiya. Na kuma tabbatar bisa ga wannan lallabin da muka yi wa mahaifiyanta, mun kai mu lallabe ta, kuma ta lallabo insha Allah. Ta lallabo insha Allah. Saboda haka in Allah ya yarda insha Allah ta'ala, bayan sallah za a aurenta, Allah ya yarda. Ta yi hakuri, ta yi hakuri, ta yi hakuri, ta yi hakuri, mamanta ta lallabo. Ta yi hakuri, insha Allah mahaifiyanta ta lallabo. In ma duk waɗanda take kawo wanne iyayenta ba su karɓa ba, ta zo ne mata sikirin in tarbiya, zan samu mata miji. In ma wanda take kawo wanne iyayenta ba su karɓa ba, wallahi ta zo zan samu mata miji wanda ya shirya yin aure. Ta yi hakuri, kar ta bi duniya. Kaga in ta bi duniya mun ka ita ja mana bala'i, ta ja mana bala'i, ta ja mana bala'i. Wanda muke kokarin farauto sun ya muka kare da zuban nan, ta kara musu yawa. Saboda haka ita ma mahaifiyanta ta danne, ta yi hakuri, Allah kuma ya sa mu dace. Duk masu fama da irin wannan matsalolin, Allah ya magance musu wannan matsalolin. Allah ya ba su mazaje nagari masu albarka, Allah ya sanya albarka cikin rayuwar mu. Masu addu'o'i da marasa lafiya da masu neman bukatu da masu a neman aiki da masu neman sana'a da jari da masu neman albarka a cikin sana'ansu, duka muna dunkulewa gaba daya, muna addu'an Allah ya amsa mana, Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi. Akwai rasuwa ne ko da aka yi satin da ya wuce a gidan nan ko? So muna addu'an wanda ya rasu, mace ce ko namiji? To muna yi mata addu'a, Allah ya gafarta mata. Okay. To masha Allah. To Allah ya gafarta mata. Allah ya mata rahama. Allah ya saka makwancinta. Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare ta. Allah madaukakin sarki ya sada ta da rahamansa. Allah ya haɗa ta da mahaifinta cikin rahamar Allah. Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka cikin rayuwarmu. Sauran mamatanmu musulmai muna musu addu'a, Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama. Mu da muke da sauran numfashi, in tamu ta zo, Allah ya sa mu gama lafiya. Allah ya tsare mu da tsarewansa, Allah ya kare mu da karewansa. Wannan jiha tamu ta Bauchi, jiha da ta shahada da zaman lafiya da aminci. Muna roƙonka ya Allah ka ƙara mana aminci a cikinta. Allah ka ƙara mana zaman lafiya a cikinta. Masu ƙoƙarin kawo mana matsaloli da tashin hankali da rashin tsaro a cikin ƙasa, muna roƙonka Allah ka mana maganinsu. Allah ka mana maganinsu. Duk abin da suka shirya Allah ka maida shi ya koma kansu. Allah ka maida kaidinsu ya koma kansu. Jihohin da suke fama da tashin hankali, muna roƙonka ya Allah ka kawo musu agaji. Allah ka kawo musu sauƙi. Allah ka sassauta musu wannan al'amari. Jihohi irin Sokoto, Zamfara, Kebbi, Katsina, Niger, Kaduna da sauran jihohin da suke fama da matsaloli na yan kidnappers, muna roƙonka ya Ubangiji Allah ka yaye musu wannan damuwar da suke ciki. Allah ka sassauta musu wannan damuwar da suke ciki. Akwai ƴan uwanmu bayinka, bayin Allah musulmai waɗanda aka kama su suna cikin jejuna mabambanta daban-daban. Allah muna roƙonka Allah ka tausaya musu, ka kubutar da su. Allah ka tausaya musu, ka kubutar da su. Allah ka tausaya musu, ka kubutar da su. Allah wannan ƙasa tamu, Allah ka ƙara mata albarka. Allah ka tsare ta da tsarewanka. Allah ka kare ta da kariyanka. Masu ƙoƙarin kawo mana tashin hankali da rashin tsaro a cikin ƙasa, muna roƙonka ya Allah kar ka cika musu burinsu. Duk abin da suke takama da shi suke wannan aikin, Allah ka karɓe daga wajensu. Allah ka kwace daga wajensu. Allah ka musanya mana da waɗanda suka fi su alheri. Allah ka musanya mana da waɗanda suka fi su alkhairi. Allah muna roƙon ka duk kaidin da suka shirya Allah ka maida kaidin ya koma kansu. Duk sharrin da suka shirya Allah ka maida shi ya koma kansu. Duk abin da suka kintsa Allah ka sa ya koma kansu. Masu taimakon ƴan kidnapping da masu sace mutane muna roƙon ka ya Ubangiji Allah ka maida sharrin su ya koma kansu. Allah ka sa su koma sace junan su. Duk wanda ya tura a sato wasu ko ya taimaka wajen sato wasu Allah ka sa shi ma a sace shi. Allah muna roƙon ka sa shi ma a sace shi. Ka maida bala'in su ya koma kansu. Ka maida masifan su ta koma kansu su kashe junan su. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Allah ka albarkace mu ka albarkaci rayuwar mu. Yara mata da aka kama su a jihohi daban-daban wasu a cikin su mun ji labarin an sako su. To muna roƙon ka ya Ubangiji ka kare tsare mu. Waɗanda suke hannun ƴan ta'adda har yanzu Allah ka kare sako su cikin aminci. Allah ka sako mana su cikin aminci. Allah ka tsare mu da tsarewanka ka kare mu da karewanka. Ya mana albarka ka albarkaci rayuwar mu. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.